mai da aka saba ofishin gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badara Abubakar yake daukar nauyin zuwan shirin a kowanne mako. Zamu tunasar da lambobin wayar da ake turo sakonni kafin wato mu kai ga karanto tambayoyin ku bayan malam ya kammala mukaddama. Lambobin su ne 0907739337 0907739337 sai kuma 0807-585-2298 0807-585-2298 da fatan za a dinga yin tambayoyin masu ma'ana a kuma dinga rubuto suna da cikakken adreshi. Kamar yadda muka faɗa yanzu za mu ba malam damar gabatar da muƙaddama. Karin kalla.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مؤمن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ويوم لحدي أكو قوة المحرم hijiran manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 23 ga watan 8 miladiya 2020 wannan wata na al-muharram ɗaya daga cikin watanni ne guda hudu masu alfarma masu daraja masu matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna iddata shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lissafin watanni a wajen Allah wata ne 12 ma'ana a cikin shekara sai cewa daga cikin su akwai hudu wanda suke masu alfarma. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma wannan shine addini tabbatacce addini wanda yake ainihin gamsasshe daga Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa kada zalunci kawunan ku a cikin ainihin waɗannan watanni ko kuma mace lamiri yana koma ma ga dukkan watannin shekara an hana mutum ya zalunci kansa a ciki. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine yayi tayinin waɗannan watanni. Allah ya ambaci cewa akwai hudu masu alfarma to manzo alaihi salam ya fayyace waɗannan watanni ya ambaci al-muharram ya ambaci rajab ya ambaci dulgada ya ambaci dhulhajji ma'ana zamu ce watanni guda uku a jere dhulqada dhulhajji da kuma al-muharram da muke ciki yanzu sai kuma watan rajab wanda yake shine a ware daban wannan watan al-muharram duk da cewa akwai wayansu kwanaki daga cikin wayansu watanni wanda malamai sun gamsu cewa sun dara sauran kwanaki daraja da matsayi a wajen Allah kamar goman farko na watan dhulhajji wanda manzo alaihi salatu wassalam yake cewa babu lokacin da Allah ya fi son kyawawan ayyuka ko kuma ayyuka kyawawa suka fi soyuwa a wajen Allah kamar wayannan goma na farko a cikin watan Hajji sannan kuma dararen goman ƙarshe na watan Ramadan su ma sun fi sauran darare amma duk da matsayin wayannan kwanaki na cikin wayannan watanni wato manzo alaihi salatu wassalam bai danganta wani wata kai tsaye a wajen Allah ba sai watan al-muharram manzo alaihi salam ya kira shi shahrullah al-muharram watan Allah shine watan al-muharram wanda hadisi ya inganta ce sai muslim an tambayi manzo alaihi salatu wassalam wani wato ainihin wace salla ce tafi matsayi a wajen Allah ko kuma wani matsayi azumi yafi matsayi a wajen Allah manzo alaihi salatu wassalam yake cewa sallar dare ita ce mafi daraja da matsayi a wajen Allah in ka cire sallolin farilla sannan azumi a cikin watan al-muharram shine yafi matsayi a wajen Allah sama da duk wani azumin da mutum zai yi ne ba watan ramadani azumta ba anan malamai suka ce ba ana nufin cewa mutun ya azumce shi wannan watan gabaki dai ba domin shi dai manzo Alaihi Salam shi yafi mu kwadayin lada a wajen Allah yafi kowa neman kusaci zuwa ga Allah amma dai bai taba azumce wannan wata gabaki dai ba hasali ma nana insha Allah gara mata yadda tana cewa manzo Alaihi Salam bai taba azumce wata gabaki dai ba sai watan Ramadan kuma bata ga watan da yake yawaita azumuka a ciki ba kaman watan Sha'ban ma'ana watan da daga shi sai watan azumi to anan malamai suke cewa azumummukan za su iya kasancewa kamar haka na farko dai akwai azumin Ashura da kuma azumin Tasu'a malamai sun sha bayani akan sa wanda ba sai na tsawaita ba Ashura shine 10 ga wata Tasu'a shine 9 ga wata ma'ana kenan ranar Lahadi mai zuwa rana itiyo shine Ashura kuma Asabar mai zuwa ita ce Tasu'a ma'ana kenan Asabar da Lahadi masu zuwa su ne Tasu'a da Ashura wanda manzo Alaihi Salatu Wassalam an tambaye shi dangane da azumin Ashura yake cewa ina fata zai zama kafara na shekarar da ta gabata to anan malamai suke cewa abinda ake nufi da yawan azumuka anan shine ko dai yanzu mutun yana azumin Litinin da Alhamis kuma sai ya zama cewa wala Allah yayi azumin Tasu'a da Ashura kuma ba su dace da Litinin da Alhamis ba misali mutumin da yake azumin Litinin da Alhamis zai iya zamowa cewa duk sati yayi azumi biyu kaga yayi azumi takwas kenan to idan ya zama Tasu'a da Ashura ba su dace da Litinin da Alhamis ba kaman wanda za su zo nan yanzu misali masu kokari za ka sun yi azumin Tasu'a Asabar mai zuwa sai na Ashura ranar Lahadi mai zuwa sannan kuma sai su zarce da azumin Litinin to sannan kuma hadisi ya kwade ta da yin azumin nafila 13 14 15 sine ayyamul bayd kaga kenan yanzu idan mutun ya azumci Litinin da Alhamis na dukkan satin wannan wata zamu ci azumi 8 sannan kuma sai ya taso da Ashura zai zama cewa ya azumi 10 kenan to sannan in Allah ya bashi iko yayi 13 14 15 kaga ya azumi 13 wala Allah ma zai iya ƙara wa yansu kwanakin gurgudan da yadda mutun zai iya saboda haka dai a dungule shi wannan wata shine azumi yafi daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala akan haka koda mutun yana da kasalan yin azumuka a wayansu watanni to yayi kokari ya ga cewa ya dara sauran watanni ma'ana yayi azumin da suka dara wanda yake a sauran watanni koda a ce misali gida mutun yana yin Alhamis kadai ko yana yin Litinin kadai ko yana yin Alhamis da Litinin to sannan kuma ya azumci Tasu'a da Ashura ya zama 10 to yayi kokari ya ga cewa ya dan yi karin azumi biyu ne uku ne da zai kara ya dai zama cewa azumin sa yayi yawa a wannan wata sama da sauran watannin da suka gabata yan uwa musulmi kamar yadda malamai suka sha maimaita mana babu wayansu salloli ko wayansu zikirori ko wayansu sadakoki wanda za a ce sun keɓanci ban kwana da tsohuwar shekara ko kuma murnan shigowa sabon shekara irin wannan lokuta zaka samu wasu sun bude harka ta kasuwanci ko dai ka samu suna bada wayansu addu'o'i ko dai rubutattu wani kuma ainihin zai zama cewa rubutu yake yana zubawa a cikin mazubai ana kaiwa gidaje ana kawo masa kudi cewa wato dafa'i ne na shiga sabon shekara ko na ban kwana da tsohuwar shekara wani ka samu sun dora wa mutane wayansu adadi na wasu abu ake mutum zai yi kalma kaza 70,000 ko 700,000 ma da 77 ko dai wani adadi makamancin wannan to babu wata addu'a da ta inganta kebantacciya daga manzo Alaihi Salam wanda za ta yi ta ban kwana da tsohuwar shekara ko kuma ta murnan shigowar sabuwar shekara mun sani cewa sayyidina Umar Allah ya gara masa yadda shine wanda a lokacin halifan takassa ya zama ma abin sabai sun hadu sun fitar da tsari na lissafin shekara kafin sayyidina Umar zaka ga cewa ana aika wasiku musamman sayyidina Umar zai aika wasika zuwa ga wani gwamnan sa wancan lokaci babu motoci babu abubuwan hawa masu sauri idan zai yi aika wasika bayan sati ya aika wata kila bayan wani sati ya aika wata sa iya zuwa lokaci daya ko ta karshe ma ta riga ta farko ko za ta kudi a rasa wace ce ta riga to daga nan sabai so ga cewa nan lai babu shakka dole ne ya zamo an dauko fikira daga kasar wato ainihin Rome wanda su suna da daddan tarihi ko kuma Paris na irin wannan tsari na tantance shekaru da watanni da kwanaki wanda dama a take mato dhallatul mu'min to daga nan sahabbai ya zama alifin sun tsara wannan abu na lissafi to ba a taba samu ko shi sayyidina Umar ko sayyidina Uthman da ya biyo bayan sa ko sayyidina Ali ko sauran halifofi ko kuma sarakunan musulunci da suka biyo baya an taba ganin wayansu sun yi wani taro na bankwana da tsoho shekara ko taro na addu'o'in shiga sabon shekara ko raba wayansu zikirai da za a ci kaza yi wanda kuma har ma zai ga abin takeici har ma an koma wani matsala ta duba sai ka ga cewa an dubo cewa wannan shekara da za a shiga akwai mutuwar kananan yara akwai mutuwar tsofaffi akwai mutuwar kaza wanda kuma wannan aka duba babu wata shekara da za a ce babu mutuwar kananan yara ba shekara da babu mutuwar tsofaffi kowace shekara ta duniya sai matasa sun mutu sai tsofaffi sun mutu sai yara sun mutu sai talakawa sun mutu sai masu kuɗi sun mutu dole sai an yi wannan saboda haka sai kaga cewa ana firgita mutane da cewa lalle duk mutumin da bai yi zikiri kaza ba ko bai addu'a kaza ba musibo za su faru gare shi wannan gaskiya ba daidai bane duk wani rubutu da yake nuna wannan ko bayan da yake nuna keɓantacciyar addu'a sabon shekara to ba shi da asali addinin musulunci abinda malamai kullum suke faɗa cewa kawai abinda ya kamata ka ɗaga hannu ka yi addu'a wannan ka iya yi da safe da rana ɗaya ga wata ne biyu ga wata ne ko yaushe ka iya ɗaga hannu ka yi addu'a ka nemi gafaran laifukan da kai ma Allah tsohon shekara ka roƙi dacen Allah a sabon shekara misali mutum ya ci ya Allah laifukan da ne maka da kurakuran da ne a shekarar da ta gabata Allah yana roƙon afuwarka da yafiyarka da gafararka ya Allah wannan shekara da muka shigo ka karfafi zuciyata da gabbaina a bisa yi maka biyayya da da'a da kuma nisantan hana-hananka sama da abin da ne a baya ba laifi bane mutum ya wannan addu'ar kaga ba keɓance wasu kalmomi akai ba ba keɓance wani adadi akai ba ba keɓance wani lokaci akai ba addu'a ce wacce take gama garin addu'a saboda haka wannan babu laifi dan ayi wannan abu na ƙarshe a wannan tattaunawa ta mu zaka ga mutane kullum ba sa kallon abin da suka samu raguwa na shekaru da watanni da kwanaki kullum abinda muke maimaitawa murnar shiga sabuwar shekara wani ya kira ka wani muna murnar shiga sabuwar shekara wani ya turo ma text message wani idan kun haɗu wanda malamai suna cewa shi ma wannan ba shi da wani asali a cikin addinin musulunci asali abinda ya kamata mutum ya yi tunani ya ya gudanar da rayuwarsa a shekara da ta gabata ƴan uwa shekarun nan fa yadda ka san bahuna ne wani ya cika bahunsa da tsaba lafiyayya ya dinke wani ya cika bahunansa da ƙaiƙayi wani ya cika bahunsa da dusa wani ma da yayi wani ma da bola haka abin da yake kasancewa kuma duk bahun da aka dinke ya wuce duk dabaraka ba zai iya dawowa ma'ana shekarar da ta wuce yanzu ta 1441 to kowannenmu kaman bahu ne ya dinke kuma ya ture shi a gefe yanzu yana harin kuma ya ɗauko bahu na gaba shi ma ya cika shi kuma duk dabaraka duk wayanka wancan bahun da ya wuce ba kai saka dawo da shi ka ƙara ko ka rage ba ma'ana ya riga ya wuce in ka ga wani bahun a gabanka to sabo ne wanda ka fuskanta wannan shi ne abin da ya kamata mai hankali ya dinga kalla yanzu shekarar nan da ta wuce ta 1441 me nake ji nayi wanda zai kusata ni zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wani irin kurakurai nayi wanda ya kamata nayi na damar su kada na sake komawa zuwa ga ainihin irin waɗannan kurakurai wannan shi ne abin da ya kamata ɗan adam ya shi sai Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya kuma su imani ku ji tsoron Allah kowane mai rai ya tara hankalinsa ya duba menene ya gabatar saboda gobe alkiyama wannan shi ne babban abin da ya kamata ainihin mu kalla ko yau aka haifi mutum to duk abin da ya wuce na minti ɗaya ko na minti talatin ko awa ɗaya to an riga an zare wani abu a cikin abin da ana rubuto masa ba na raguwa yake yi ba ƙaruwa yake ba duk abin da ya wuce maka na minti ko na awa ko na menene to sunansa raguwa kai baga ruwa kai ba in kaga wani mintin sabo ne ba wanda ya gabata bane in kaga wata sa'ar sabuwa ce ba wacce ta gabata bace ba saboda kai yanguwa wannan abubuwa shine kamata kullum mu dinga kalla ba wai murnan mun yi shekaru kaza a rayuwa ba murnan za mu shigo sabo shekara to yanzu dan Allah a hankalce ma mutumin da yake ta murna cewa gashi na sabo na shigo sabo shekara to sai a tambaye shi dan Allah me ka tanada wanda za kai zai kusata ka zuwa ga Allah ga wannan ainihin sabo shekara sannan me kake ji kai na kwarai a shekarar da ta gabata wannan shine abin da mai hankali ya kamata kullum ya tsaya ya kalla ba wai ainihin murna da tarurruka da sauran abubuwan da addinin musulunci bai zo mana da su ba saboda haka ina maimaitawa koda mutum bai samu yayi wani azumi na wasu na filfilu ba to iya kokari kada azumin Ashura ya wuce shi ma'ana azumin rana ita wal hadi mai zuwa in so samu ne yayi kokari ya ga cewa ya hada tasu'a da Ashura kamar yanda manzo Alaihi Salatu Wassalam yake cewa idan Allah ya raya ni zuwa shekara mai zuwa to zan azumta daga wata domin na hada da goma ga wata manzo Alaihi Salam Allah bai kai shi wannan shekara da ya ambata ba sai ya zama cewa sunna ce gauniya ya zama cewa ana hada wayannan azumuka na tara ga wata da kuma goma ga wata muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan sabo shekara da ya kawo mu ta 1442 Allah ya canza mana munanan abubuwa zuwa kyawawa abubuwa da muke ciki na tsoro da damuwa to Allah subhanahu wataala ya canza mana su zuwa ga aminci da samun walwala halin da muka samu kanmu na zaman dardar na abubuwa da yake faruwa garkuwa da mutane ke ta da farin masu zubar da jiranan su ya Allah ka yayi mana wayannan musibu ka sa wannan shekara da ka shigo da mu shekara ce ta kwanciyar hankali ta samun kyakkyawan yanayi da samun tsaro da samun aminci a gidajen mu da kuma waje Allah ka samu dace assalamu alaikum warahmatullahi
alaikum assalam warahmatullahi masu sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga tashar radio Jigawa kuma kamar yadda muka faɗa zuwa Juma'a insha Allah zamu ba ku damar yin tambayoyi kai tsaye a wannan lambar waya 08038134335 08038134335 muna fata za a dinga rige radio wato sautin radio kafin a kira kafin mu kai ga hakan zamu tashi akan tambayar Malam Usman dake wato Nasiru dake Dalla san a jihar Kano wanda yake cewa ina yau malam fatan alkhairi kuma a karan wakalla ko menene hukuncin yin sallah lokacin ta bai yi ba sannan mutum zai iya shiga ko kuma ya bi sallar wanda aka fara ta ba a cikin lokaci ba amma kuma kafin a idan da ita lokacin zai shiga daga malam Usman Nasiru Dalla san
to Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yana ce mana inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta Sallah ta kasance a wajen mu'minai wani wato ainihin lokaci ne ko kuma wato wajibi ne mai iyakantattun lokuta ma'ana sallah wajibi ce da Allah ya wajabta mana kuma bisa lokuta iyakantattu iddigaggu wanda shari'a ta sani wannan ta sa manzo alaihi salatu wassalam bayan yayi miraji Allah ya bashi sallah sai da Allah ya turo masa malaika jibrilu tun daga sallar azhar a wani kaulin ko kuma ce sallar asuba to malaika jibril sai yazo farkon lokaci sai yazo karshen lokaci sai ce manzo alaihi salam ma baina hadaini waqatun abinda yake tsakanin zuwa na ko dai a ce na jiya da kuma na yau to lokacin sallar ne misali yazo a ce malaika yazo farkon zawali ina sallar azhar ne sannan kuma wani zuwan yazo lokacin da inwar komai ta daidai da shi sai nuna wa manzon Allah tsakanin farkon zawali zuwa yanzu shine a nufin lokacin sallar al'asar idan la afwan azhar idan sallar al'asar ne malaika jibril ya zo lokacin inuwar komai ta daidai da shi a yau misali a gobe kuma sai ya zo lokacin da inuwar komai ta ninka shi biyu to kenan sai ya nuna cewa to wayannan tsakanin wannan zuwa na farko da na biyu shine lokacin wannan sallah kenan ashe sallah tana da lokuta iyakantattu wanda shari'a musulunci ta inda ya kuma ainihin ta yanke su akan haka duk mutumin da zai fara sallah lokacin ta bai yi ba to ya tabbatar da cewa da zai ta yin wannan sallar har lokacin ta yayi to wannan sallar babu ita a matsayin sallar farilla in yasa ya samu ladan nafila to sai barka misali a yanzu mutum ba wai matafiyi ba matafiyi mun sani cewa shari'a ta bashi dama ya jammu taqdim da kuma jammu ta'khir kamar yanzu da muke magana kawai sai wani ya ce bari ya zo ya kabbara sallar asar to da zai kabbara sallar nan yayi ta dogon karatu ita dogon karatu a raka'a farko ba zai duka ba har sai lokacin da asar yayi sannan ya duka to wannan ba ta matsayin sallar asar sai dai kamar yanda fada in yi sa ya samu ladan nafila to sai mu ce barkan sa haka nan da za a ce ga rana nan bata fadi ba mutum kawai sai ya zo ya kabbara sallah da zimmar sallar magriba zai yi yayi ta dogon karatu har rana ta fadi to sannan kuma sai ya ƙara saraka ta biyu da ta uku bayan faduwar rana to wannan mutum bai sallar magriba ba mutumin da ya san cewa wanda ya kabbara sallah lokaci bai cika ba to baya halatta ya bi wannan mutum sallah baya halatta ya bi shi domin ba a yin sallah sai wato ainihin lokacin ta yayi abinda malamai kawai na san sun yi bayani a cikin musulunci miƙati na aikin haji misali akwai mawaqit wanda aka iyakance wanda alhaji zai yi harma umara wa aikin haji to wayannan su ne kawai malamai suke tada mutum zai yi harma kafin miƙatin sa harmar sa tayi in haji ce tayi kuma umara ma tayi illa iyaka ba shine afdal ba al-afdal mutum ya zama ba zai yi harma ba sai ya zo daidai miƙati amma da mutum zai yi haraman aikin haji ko umara kafin miƙati ban san wani malami da ya ce hajjin sa bai ba ko umar sa bai ba amma ita sallah a ce mutum ya yi ta kafin lokacin ta to wannan babu shakka in dai sallah ce ta farilla ba shi da wannan sallar ma ya dole sai ya saki ta
na'am sai kuma tambayar gaba wanda take cewa akar makalla menene hukuncin yin barci bayan sallar asbahi sannan ina so malami ya taimaka mini da addu'a domin samun budi na kasuwa sai dai kuma bai rubuta sunna ba
to bacci bayan sallar asuba ban karanta wani nassi karara wanda yace ya haramta mutum ya yi bacci bayan sallar asuba ba illa iyaka duk malamai sun nuna cewa hasara ne in dai ba da wata lalura ba mutum ya zama yana yin bacci bayan sallar asuba kafin rana ta fito domin daga kammala sallar asuba zuwa fitowar rana lokacin da Allah subhanahu wataala yake baje kolin baye-bayensa ga bayinsa wanda suke ambaton sa a wannan lokaci ina tuna akwai asar na Ibn Mas'ud Allah gara masa yarda wata rana wani mutum ina jin ko Ibn Mas'ud ko Ibn Abbas ɗaya daga cikin su nafizatan Ibn Mas'ud ne sai wani mutum ya zo yi masa sallama bayan sallar asuba ya sallama ɗaya biyu zuwa ta uku da shiru sai juwa ya tafi sa Ibn Mas'ud da ya fito sai bayan sai ce ya kuma naga ka tafi sai ce da nayi sallama na dauka cewa bacci kuke shi yasa sai ce kana da tammu gafalallo ne rafkanallo mai bacci a wannan lokacin to haka babban sahabi irin wannan ya nuna cewa gafala ce da rafkana ayi bacci a wannan lokaci wannan yana nuna cewa bai dace mutum inda ba da lura ba wala Allah wani ya sami rashin bacci da dare ko saboda rashin lafiya ko wani abu ana yin sallar asuba ya zo ya yi bacci amma ba wai al'adar sa bace ta yin wannan ba za ka zarge shi ba amma mutum ya dauka kawai shi in an dawo sallar asuba zai ci gaba da bacci malamai suna cewa alkhairai da yawa zai kubuce masa shi yasa malamai suke ta in dai kana so ka samu kyakkyawar rayuwa ta addini da ta duniya to kayi kokari kada alfijiri ya dinga fitowa kana bacci kayi kokari kada rana ta dinga fitowa kana bacci ana yi kokari kaga cewa ka tashi kafin fitowa alfijiri kai yan nafilfilu akalla kaga cewa kai wutiri sannan kuma ba an yi sallar asuba ka daure kai ambaton Allah kai azkar in yi so rana ta fito da minti 5 minti 10 sai ka kwanta kai baccin da kake so kai ka dai ribanto a nan lokuta masu tsada da ainihin ake so a ga cewa an ribanta kuma kamar yadda ka faɗa muna ma addu'a Allah subhanahu wataala ya maka budi a kasuwancin ka muna baka shawara ka dinga yawaita karanta alqur'ani in ka karanta kowace sura ka daga hannu ka ce ya Allah ina tsanantuwa da wannan zance na ka dana karanta kai mun budi a cikin kasuwanci na mun yi imani Allah subhanahu wataala zai buɗa masa
sai kuma ya tambayar malam Abba dake karamar hukumar Gwaram a nan jihar Jigawa wanda yake cewa akar makalla ina son ƙarin bayani dangane da ya halasta lokacin da ake tada iqama mamu su ma su rinka maimaita abinda mai tada iqamar yake faɗa tankar a kiran sallah daga malam Abba a kalmar hukumar Gwaram
mutum ba zai ga wannan rubuci a cikin dukkan tattafai da ni dai na karanta ba. Akwai hadisin da bai inganta ba cewa idan mai tare gama yace kada gamatu salama mutum yace ya gama Allahu wa adamaha. Wannan hadisi bai inganta ba. Wasu sai suke cewa wai a iya koyan ko kuma bibiyar mai ikama saboda ita mai ikama ta amsa sunan al-azan. Manzo Alaihi Salam yace baina kulli adhanaini salatun. Tsakanin kiran sallah biyu to ya halatta ai sallar nafila, ma'ana ana nufin kiran sallah na gayyato mutane zuwa masallaci da kuma ikama da za a yi lokacin shiga sallah. To wannan da aka ce baina kulli adhanaini wannan babi ne na taglib kamar da malamai suka sha faɗa. Abubuwa makusata juna ta fuskan ma'ana ko suna ko lokaci akan yi musu ainihin wannan hadin suna. Misali az-zuhur da al-asr sai a ce musu zuhurani, kamar yanda magariba da isha sai a ce musu isha'ani, kamar yanda rana da wata a ce da su kamarani, Abubakar da Umar a ce musu umarani. To amma ba za a ware ɗaya daga cikin su a sa masa sunan da ba nashi ba. Kuma zai zo ya kalli rana ya ce mata al-qamar ba. Ba zai zo ya ce wa magariba al-isha ba. Ba zai zo ya ce mal asr az-zuhur ba. Kamar yanda ba zai haɗu da Abubakar ya ce masa Umar ba. Saboda haka ana haɗe su ne domin takaice zance sai a ba su ma'ana ta ainihin fili ɗaya a lafazi. Saboda haka dai kenan babu abin da ya inganta cewa mutum ya faɗa lokacin da mai ikama yake yin ikama.
Na'am, sai kuma tambayar Malam Muhammad Gezawa wanda yake cewa akarma kalla ko menene hukuncin istima'a a Musulunci, kuma wani ƙarin haske za ka yi mu?
Al-istimna shine mutum ya dinga kokarin fitar da maniyinsa ta wayansu dabaru. Wannan fatawar malamai sun sha amsa ta. Na farko dai Allah subhanahu wata'ala yana cewa walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Sai ce fa man yabtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Allah sai ya yabi daga cikin bayinsa na kwarai, mu'mine na kwarai, yace su ne suke kiyaye farjojinsu. Mutum ba zai biya bukatarsa ba sai ga matarsa ta aure ko kuma abin da damansa ta mallaka shi ne bayi a lokacin da ke samun bayi. Allah sai yake cewa to duk wanda ya nemi wani abu wanda ba wannan ba, ma'ana ta hanyar biyan bukatarsa, to wannan su ne masu tsallake iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala. A nan malamai suka ce to shi al-istimna kaga ya zamo wara'a zalika, domin ba biyan bukatar sha'awa ba ne ba a wajen matar aure, ba biyan bukatar sha'awa ba ne ba a wajen kuyanga da ɗan adam ya mallaka. Kawai abinda malamai suke cewa akwai babi na irtikabu a khafi dararaini, akwai mutanen da an jarrabe su da matsananciyar sha'awa ta fitar hankali. Akwai wata cuta sunanta ashabak. Shabak yadda kasan ciwon alsa a wajen wanda Allah ya jarraba da ita. Mutumin da yake da ciwon alsa dole ne idan abin ya wannan sai ya ci abinci ko sai ya amfani da wani abin da bai saka a cikinsa. To me cutan ashabak idan sha'awarsa ta motso bai maninsa bai fita ba, to al'aurarsa ma za ta yi tsagewa. To irin waɗannan su ne malamai suke cewa babi na irtikabu a kafi dararai ne, yadda kafin cewa cin mushe baya halatta. Amma mutum idan ya ga cewa yunwa za ta kashe shi ya halatta ya ci mushe. To haka nan mutumin da yake da cutan ashabak ya ga cewa in dai bai fitar da wannan mani nasa ba ta wannan hanyar dabarunsa, to lallai ba makawa sai ya aukawa hadarin zina. To wannan zai iya yi fitar da wannan kuma kada ya dauke shi al'ada ta yau da kullum. Domin kwararru likitoci sun tabbatar da cewa duk mutumin da yake istimna ganinsa yana samun rauni, jinsa yana samun rauni, kunnuwansa suna samun rauni, kwakwalwarsa ma tana sakwarfacewa. Inda za ka hira da mutumin da ya dauki wannan a matsayin al'ada, to za ka samu cewa bai rike abubuwa, yana da yawan mantuwa. Sai ya shigo wuri sai ya rasa me ya kamata ya yi, kuma ya zo don yi kaza, ka faɗa masa magana ya manta. To duk wannan yana daga cikin abin da yake samuwa ga mutumin da yake al-istimna, kuma bittali cewa duk mutumin da ya dade yana wannan magungunan al'ada, in ma ya aure daga baya, to yayin da zai haifa suna cutuwa da raunin gabbai na ji da kwakwalwa da abin da ya kama da haka. Saboda haka dai ba abin da ya halatta ba ne ba sai ta halin lalura kamar yadda bayani ya gabata. Allah ya tsare mu.
Sai kuma ya tambayar Malam Shehu Isa Babaldu wanda yake cewa malam menene matsayin tahiyya ko kuma hukuncin ta a sallah, kuma wanda ya bata a tahiyyar yana da sallah?
Tahiyya akwai sabanin mazhabobi a wajen fitar da matsayi akan ta. Mu a mazhabar da muka fi saba mazhabar Malikiya tahiya sunna ce daga cikin sunnoni wanda suke masu ƙarfi. Ta yadda da mutum zai manta bai yi tahiya ba, misali yanzu mutum yana sallan yana yin sallah mai zama biyu sai ya zamo cewa da yazo zaman farko sai manta sai tashi. Saboda haka anan ya bar sunnoni masu ƙarfi guda biyu, ya bar tahiyar da kuma zama domin tahiya, saboda haka sai ya yi sujuda ga bali saboda ragin da ya yi. Amma su Hanabila da wasu daga cikin malamai suna cewa ita tahiya wajiba ce, saboda haka sai suke farragewa cewa akwai wajibi a cikin sallah akwai kuma rukuni a cikin sallah. Sai suke cewa yanzu misali ke tsayuwa rukuni ce, zama rukuni, sujuda rukuni, kabbar harama rukuni, amma kamar ita tahiya wajibi ce. To saboda haka idan mutum yana sallah sai ya raka'a biyun farko kamar yadda na faɗa, idan sallah mai zama biyu ce sai ya manta ya tashi, to yanzu abin da ya tashi zuwa gare shi tsayi wannan da ya samu kansa a tsaye ai tsayuwa rukuni ce. Ita kuma wannan karatun tahiya wajibi ne, suka ce ba zai bar rukuni ya dawo zuwa ga wajibi ba, saboda haka dole sai dai ya sabe kamar yadda ya faru ga manzo alaihi salatu wassalam. Yana ɗaya daga cikin salloli wanda riwaya ta fi rinjaya cewa sallah zahar ce, alaihi salam sai ya manta bai zaman farko ba, da ya tashi sahabbai suka yi tasbihi sai manzo alaihi salam bai dawo ba. To shikenan da ya kammala sallah suka tsammanin bayan ya gama tahiya zai sallame, sai suka je ya tafi zuwa sujuda, ma'ana kabali, saboda an sabu yin ragi. Saboda haka dai tahiya kamar yadda na faɗa ya danganci wato ainihin mazhabar da mutum yake la'akari da ita. Idan mu mazhabar mutum Malikiya ce, to sunna ce wacce take mai ƙarfi, kuma bai halatta mutum ya batta da gangan, amma idan ya batta kuma da mantuwa to kabali za ta kwafe makwafinta.
Masu sauraro, yanzu za mu fara ba ku damar kira domin yin tambaya kamar yadda muka faɗa. Lambar da za a kira ita ce 0803-381-3335. Da fatan za a dinga rage sautin rediyo kafin a kira mu. Salamu alaikum. Da wa muke magana? To bismillah malam ɗaya. Na'am.
Malam ɗanya, wannan shawara ce mai kyau, musamman ya kamata musulmi a ce su san sunayen watanni na musulunci. Wani abin sha'awa ma misali su za a ga cewa primary ta da, wanda za a ga akwai ƙanshi-ƙanshin addini sosai a ciki, wanda za ka samu dattawan malamai ne suke koyarwa. Sai ka samu ɗan primary kafin ya gama primary 1-6 ya san sunayen watannin musuluncin nan, tun daga Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani. To a wannan gaba ya kamata mu kula da yadda ake so a faɗi sunayen sosai. Na farko Al-Muharram, wannan za mu ga shi kadai ne yake da alif da lam a cikin dukkan watannin musulunci, shi ne aka sa masa al da abin nan alif da lam. Al-Muharram shi ne watan da muke ciki. Sannan Safar, sannan Rabi'ul Awwal, sannan Rabi'ul Thani, sannan Jumada al-Ula. Jumada anan mu'annatha ce, haka dai wasu sun ce Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani, amma abin da ya ce Jumada al-Ula, sannan Jumada al-Thaniya, sannan Rajab, sannan Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhulqa'da ko Dhulqa'da, sannan kuma Dhulhajj. Ya kamata a ce babu shakka wannan, hatta a makarantun Islamiyya da primary ana koya ma yara wannan. Akwai abubuwa da za ka ga cewa na kusa-kusa ne, sunayen watannin musulunci, sunayen salloli da adadin raka'o'insu, sunayen mala'iku guda goma, sunayen annabawa 25 wanda sunansu ya zo a cikin Alkur'ani, sannan kuma sunayen khulafa'ur rashidun, sunayen matan manzo alaihi salatu wassalam, kai har ma da abin da ya shafi sunayen malamai da suka yi ma addinin musulunci hidima irin su Bukhari, Muslim da sauransu, irin su Imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad, duk irin wannan zaka ga cewa makarantu ne da ana koya ma yara irin wannan, duk suna sanin su, saboda kai ya kamata a dawo da wannan abubuwa masu kyau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa yake kallai?
Ina magana da Dattin Frank mai kafi daga nan Kuala Lumpur har
Bauchi. Kuma
kuma ga malam Kardame.
To malam Dattin bismillah.
Kake tambaya da farko sai wa malam barka da zuwa.
Na'am.
Sannan kuma tambaya ta shine akan dinga dingina da ake bayarwa ga gona. Mun kan karɓar dingina a nan saboda karancin ko da ke da muke da su. Sai dan muka karɓa muna ba da gudewa sannan kuma wanda ya ba mu dinar daga karshe ba wayoyi ba a bashi wani abu to shi ne yake tafiyar ma da ya halatta ku noma gonan nan idan har mutum ya karɓi dinginan nan ko kuma irin gonan zai kawai haka sai ranar da wasu ya dawo masa da kuɗin sa sannan kuma sai ya ainihin ba da gonan sa.
Na'am, to mun gode kwarai sai ka
sauraro. Wannan malam barka da zuwa.
Daga shi
Ibrahim mai kaji gollo daga nan jihar Bauchi Nigeria.
Mun gode malam Dattin.
To, jingina ta kasu kashi biyu. Akwai jinginar abubuwa masu rai. Misali mutum ya bada jinginar jakinsa ko ya bada jinginar dokinsa ko ya bada jinginar raƙumi. To irin waɗannan dabbobi masu rai wanda ba sa rayuwa sai sun ci. To ya halatta shi wanda aka bashi wannan jingina ya hau wannan jaki, ya hau wannan doki, ya hau wannan ragumi sakamakon yana ciyar da su. Idan dabbobi ne wanda suke da nono, suke da gashi, to ya halatta ya tatsi nonon ya sha, ya halatta kuma ya aske wannan gashin ya amfani da shi ko dai amfani da shi ko ya sayar sakamakon yana ciyar da su. To amma duk abin da ya zamo baya ci baya sha, ma'ana baya buƙatar ci da sha, annan malamai suka ce baya halatta mutum ya amfani da shi. Misali mutum ne aka bashi jinginar gona. Gonan nan inda za ta yi shekara 100 ba ta buƙatar sai ka kawo mata ruwan sha, ba ta buƙatar sai ka kawo mata abinci. Saboda haka za ta yi shekarunta ba wata matsala ta tare da ita. To anan malamai suke cewa duk abinda ba za ka yi masa wata hidima ba, ba za ka yi amfani da wata galla, ma'ana wani amfani da zai bayar ba. Misali yanzu akwai wanda za ka ga sun karɓi jinginar gidan haya. Ina sun karɓi jinginan nan muƙaddara 500,000 kuma miliyan 1. To sai a shekara 10 ko shekara 5 ko abin da ya kama da haka ba dawo musu da kuɗin ba, wai kuma shi zai dinga karɓar wannan kuɗin hayar yana kasaye yana kashewa. Wannan haramun ne. Shi mai gidan nan shi ne ya halatta ya cancanci wannan kuɗin na wannan, domin gidan nan mallakarsa ne. Shi abin jingina ana bada shi ne a matsayin tawfiq, ma'ana wani aminci da mai kuɗi yake da shi ga wani abu da nake da tabbas yana hannuna, wanda saboda shi za a dawo min da kuɗina, amma ba wai mutum ya ci amfanin wannan ba. To haka nan abin da ya shafi gona, na karanta maganganun wayansu malamai da suke togaciya. Wasu suka ce idan mutum ya jingini gona, to idan mai gonar ya ba shi izini ya halatta ya noma. Wasu suka ce a'a, sai idan dama irin wannan tana gudana tsakaninsu, ma'ana mutum ne da abokinsa ko wani maboci ko wani amini, dama ɗaya yana iya ba ɗaya aron gona ba wai sai wani jingina ta gitta ba. Suka ce to idan aka yi jingina ya ce wani ka iya ci gaba da noma gonan nan da na jinginan maka, to dama ai ko babu jingina an san wannan tana gudana tsakaninsu, suka ce zai iya ci gaba da yin wannan. To amma in ba haka ba, ko da ya ba shi izini, ai ya zo a cikin hadisi cewa la yajuzu qardun jarra manfa'atan, baya halatta a bada rancen da ya jawo amfani. Kaga yanzu jingina in aka ba mutum ya ci gaba da amfani da wannan, kaga rance ne wanda ya jawo amfani, ana kenan yanzu wannan rancen da ka ba asalin rance dan Allah ke bada shi domin neman lada. To kuma yanzu kenan sai ka karbi gonarsa jingina, kuma saboda haka sai ya zamo ka ci gaba da nomawa. To kaga wannan kamar rance ne wanda ya jawo manfa'a. Saboda haka dai ni fahimta ta irin wannan kamewar shi ne abin da ya fi tsira. In kana so ka ci gaba da noma wannan gonar tasa, to sai a zo a yi kiyasi ta, to yanzu gona irin wannan ya yi kamata a yi hayata shekara. Misali gona ce aka ba da jingina 100,000, amma kuma idan noma za a yi ya halatta a bada hayata 2500 to yanzu kai da ka jingine ta shikenan sai ka ce masa to zan noma ga 2500 wannan ta hayar gonaka da zan noma ne ko kuma ma inda za a yi shekaru a yi lissafi cewa duk shekara kai noman 2500 daga nan ma shikenan sai ya zama ka cinye kudin ka in yi su gonata kuma hannunsu ba sai an dawo maka da kokobo ba
akwai tambaya da ta fito daga wajen malam Awalu dake karamar hukumar Gamawa a jihar Bauchi shi ma wanda yake cewa akan wakala ko menene hukuncin mutumin da baya tsaye da sallah kuma muna tare da shi a cikin mu
to mun yi bayani manzo Allahu salatu wassalamu na cewa sallah ita ce ginshikin addini wato magana ta sa ba mu san me yake nufi baya tsaye da sallah shin sallah ce baya yi kwata-kwata ko ku a jefi-jefi yake yi ko ku a sallace ba natsuwa bai san hukunta ko mu sani ba domin cewa bai tsaye da sallah don zai dauki wannan ma'anonin guda uku ko zan baya sallar kwata-kwata ko zama in ya ga dama yake jefi-jefi ko zama baya yin ta da kyau to ko ma dai wanne ne yake daga ciki abinda ya wajaba na farko ya masa nasiha idan jahili ne a ilmantar da shi misali yana yin sallah bai iya ta ba sai a koya masa akwai Khalad ibn Rafi radiyallahu ta'ala anhu sahabi ne yazo ya samu an kammala sallah masallacin manzo alaihi salam sai yazo manzo alaihi salam yana kallon sa yaje yi sallah abinda muke kira da Hausa kotan kurciya sai yazo yi sallama ga manzo alaihi salam sai yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah don ba kai sallah ba kwata-kwata kun ga anan manzo Allah bai ce ma sallar ka ba ta yi ba yace ba kai sallah ba kenan ashe idan mutun yi wannan bugabugar ma'ana sunansa ma bai sallah ba sai da ya kaman karo biyu ko uku manzo alaihi salam yace ko ma kai sallah sai yace wallazi ba saka bil haqqi la usinu ghairaha ina rantsuwa da wanda ya koka da gaskiya ba ki wata sallah ba sai wannan kun ga annabi manzo alaihi salam sai ya koya masa yace to ga yadda yake ya soma masa tun daga kabbara harama har zuwa sallamewa daga sallah to saboda haka idan ya zama sallah ce bai iya maka baki daya sai a nuna masa yadda yake ta aikace kuma lallai a nuna masa cewa rayuwar addini ba ta yiwuwa sai idan akwai sallah a cikin ta dan manzo Allah yana cewa abin da yake bambancin tsakanin mu da wanda suke ba musulmi shine sallah duk wanda ya batta gabaki daya to wannan ya fice daga addinin musulunci saboda haka dai nasiha ya wajaba ai masa in baya yin ta ko kuma yana yin jefi jefi in kuma shirme yake a ciki a nuna masa sallah ba ta karbuwa sai an yi ta da kyau
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malama Maryam daga karamar hukumar Hadeja nan jihar Jigawa da take cewa malam ni ce nake azumi kuma sai da rana ta fadi abba ban ji an yi kiran sallah ba kuma sai jini ya zo mini shi ne nake son sanin ko ina ne matsayin azumin da nayi
to ke da kake kin ce rana ta fadi rana idan ta fadi ba a wato sharɗanta sai mutun ya ji kiran sallah akwai wani sahabi ba zan iya tuna sunansa ba an yi tafiya da sahabbai tare da manzo alaihi salatu wassalam suna cikin tafiya sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce rana ta fadi amma kuma ga sauran haske sai sai ka sauka ka hada mana kayan bude baki sai yake cewa ya baikin Allah akwai sauran haske Allah ya ce ka sauka na ce ka hada mana irin kayan bude baki sai ya baikin Allah ga sauran haske yace ka sauka na ce idan ka ga rana ta bada baya ta nan duhu ya hudo ta nan shikenan lokacin bude baki mai azumi yayi saboda haka kenan ba wai sharadi bane sai an ga duhu dindim a koina in dai kin tabbatar azumin nan naki ko kuma zuwan jinin nan bai kasance ba sai bayan faduwar rana to wannan azumi naki ya kai labari ko ladan ya kira sallah ko bai kira sallah ba inda ma zaki sha ruwa a lokacin a ce jinin al'ada bai zo ba sai kika sha ruwa saboda kin gamsu rana ta fadi ko da baki kiran sallah ba shike na azumin kiya daga yake labari
na'am assalamu alaikum amma alaikum
alaikum
da muke magana
kana yin magana da Imam Ali
to malam Ibrahim kace na'am to bismillah
to tambaya ta je ga malam ita to
na'am
Allah
yana
tsoro amma
kai dan bayani akan sallar suriya
kuma
sallar me?
Suriya
to akan makalla ka fahimce? Na'am to je ka muna jin ka
yawa to wani yanayi ne kamata a ce a yi ta da kuma wani shiya idan ya wuce bari idan za a yi ta sai an yi an shiga da miya an ba shiga da miya ba ko da yanayin aikin ya kama ba za a yi ta ba
na'am
kuma tambaya ta ta biyu ko wani akan
Hello? Malai Ibrahim. Dara malai na suko ya tabe irin kallon.
To, ni abin da na sani wato akwai abin da ke cewa jam'u suri. Jam'u suri wato shine jam'i wato ainihin a ido ko ta fuskar yanayi. Jam'u surin nan shine hada salloli wanda suka yi ishtiraki a lokaci daya, ainihin a lokacin ta farko ko a lokacin ta biyu, ko kuma hada magariba da isha'i a sakamakon ruwan sama. Wannan shi ake kira jam'i suri. Ma'ana yanzu kamar matafi yayi tafiya, to sai ya zamo cewa lokacin azhar yayi, sai suka sauka. Kuma yana ganin cewa in suka ƙara gaba sa iya sauka a farkon lokacin al'asar. To in ya ga dama ko in so ga dama yanzu da suka tsaya sai su hada asuhur da al'asar, sun yi jam'u taqdim kenan. In sun ga dama su ƙara gaba har lokacin al'asar ya shigo, sai su hada azhar da al'asar kenan. Yanzu sun jinkirta azhar har lokacin al'asar ya shigo. Wannan shi ake cewa jam'i suri. Amma ban san wani wata sallah wai ita sallah suri ba ita kadai, ban san wannan ba gaskiya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa yake kalla ni?
Kai sai ka naka kina ko karawa ki da ba ni sai.
To mallam abba bismillah.
Sai wa ni barka.
Amin kuma. Ni
kan baya ta ita ce. Shin mallam akwai wani abu da yake sani na da ATM da banki? Kuna so ne sirri ina bai wanda ya tada laifi na
to mun gode kwarai malama ba.
To matsalan POS malamai sun sha fada suna maimaitawa cewa POS idan muka kalle shi na farko ba bashin kuɗi da kuɗi bane, ballantana a ce an samu bashi da riba. Sannan ba kuma cinikin kuɗi da kuɗi bane, ballantana a ce an yi cinikin kuɗi da kuɗi an samu ƙari a kai. Wannan wani aiki ne ko wata hidima shi mai POS ya yi maka na rage maka wasu wahalhalu, kai kuma ka biya shi duk dubu ɗaya, misali naira 50 ko naira 20 ko abin da ya kama da haka. Misali yanzu akwai mutumin da ma'aikacin gwamnati ne, kuma a garinsu babu banki, walalla tsakaninsu da bankin nan ma sai ya yi doguwar tafiya, walalla minti 30 zuwa minti 30 dawowa. Zai kashe kuɗin da ba za su kasa naira 200 ko 300 kuɗin mota zuwa, sannan kuɗin mota dawowa ba. Sannan in ya je ATM zai dogon layi. To sai ya zama shi mai POS sai masa to shikenan, yanzu ga tsarin da ake yi, kuɗinka kaza da kuɗi kaza da kake so zan baka ni yanzu a hannuna, ni kuma naka zai dawo a akawun dina, amma duk dubu ɗaya shi ne kaza. Kaga wannan aikin da yanke maka na kuɗin mota, na tafiya zuwa da dawowa na dogon layi, to wannan aikin shi ne kai kuma ka biya shi. Saboda haka duk fatawar da na ji a bakin malamai sun ce POS babu wata matsala, saboda kamar yadda na faɗa ba cinikin kuɗi da kuɗi bane ba, ba kuma bashin kuɗi da kuɗi bane.
Na'am. Assalamu alaikum.
Da
wa muke magana? Malam Ishaq daga ina? Na'am. To bismillah. Na'am. Muna jinka. Na'am. Mun gode.
To babu shakka wanda ake bin sa azumin Ramadan ya halatta azumi na nafila. Amma dai abinda malamai suke cewa wato mutum ya yi kokari ya soke nauyin da ake bin shi, shine abinda yafi zamowa alkhairi. Abinda yasa malamai suke cewa ya halatta ma wanda ake bin azumin farilla ko azumin Ramadan ne azumin nafila, suna izina da hadithi da na insha Allah gara mata yadda take cewa yakan kasance ana bi na azumin watan Ramadan, amma ban fiye samun na rama shi ba sai idan watan Sha'ban ya zo, ma'ana watan da daga shi sai sabon Ramadan. Take cewa to a ciki takan rama azumin Ramadan da ya gabata da ake binta. kunga kenan wajen wata 11 a cikin na 11 take kokarin rama abin da ke binta na na isha kun ba wanda yafi zarge ta yace ba ta yin wayannan nafilfilu da ake yi kaman irin azumin arafa ko azumin tasuwa ko ashura ko sauran azumin nafilfilu tana yin abin da Allah ba ta yi ko ta yi kuma manzo Alaihi Sallam yana sane da wannan jinkiri da take kun bai taba ce mata me yasa kike jinkirta wannan azumi da ake binki ba kiya yi har sai ai nufin Ramadan ya kusa shigowa ba ko me yasa zaki wani azumi na nafila alhari ana binki na farilla to da wannan malami suka ce ya halatta mutun ya jinkirta amma dai mutun yayi shi akan kare shi ne abin da yafi zama alkhairi gare shi
na'am ya tambayar gaba na cewa assalamu alaikum ina so malami ya mini bayani akan wajibin zakka da kuma yadda ake gudanar da ita daga Aliyu Matawalle jami'a tarayya dake Dutse
to malam Aliyu magana zakka abu ne wanda yake mai fadi na farko akwai bangarorin abin da ake yin zakka akwai kudi tsaba akwai kadarori sannan akwai abin da ya shafi amfanin gona sannan akwai dabbobi ya kamata duk lokacin da mutum zai yi zakka a ce sai ya je ya zauna gun malami na san filin fatawa ba zai iya warkar da wannan gishirwa a cikin wannan yan mintunan ba domin misali yanzu kaga dole akwai bukata idan mun zo amfanin gona mu ce zakkan nan a cikin kaza da kaza da kaza kuma dole sai abin nan ya kai nisabi nisabin nan shine ausuki 5 nan shine kwano 300 kwano 300 nan kuma ana la'akari da tsababbe ba wanda yake cikin abin da yake cikin kaikayin sa ba a tashi ba misali to duk sai an yi wannan bayani sannan kuma a zo suwa suwa Allah ya ce a baiwa zakar idan an zo maganar kudi kuma a kalli cewa canji ya yake a shekara ma'ana dinari nawa yake ko kuma azurfa nawa take saboda kake nan sai ka mallaki nawa zaka bayar da zakka in ka zo zakkar dabbobi mu ce idan raguma ne daga 5 idan shanu ne daga 30 kuma zaka bada kaza awaki da tumaki sun kai 40 kuma duk kaga abu ne mai fadi to saboda haka shi mai tambayar in mai dabbobi ne to zai samu malami ya masa bayani ina da awaki kuma sun kai 40 kaza ko tumaki nawa ne ya kamata na fitar wato zakka idan kuma shanu gare shi imma menene to wannan daga sai ka je ka zauna gaban malami sai ya maka fillafilla insha Allah
assalamu alaikum
wa
yake kallai
akwai da dada Ahmad Duga
to malam bismillah ina linka
abu sai malam fata daga gari
na'am
to da ka ga malam ce ala mutari da danin zadar da yake sai ta sallah to sai bi mai riga kike sai ta
to kaman yanda muka sani shi zaman tahiya abubuwa ne akalla guda hudu wanda ake bukata mutun yayi akwai lafazin tahiyar ita kanta tun daga at-tahiyatu lillahi har zuwa ainihin karshe sannan akwai salatin ibrahimiyya sannan akwai neman tsari daga abubuwa guda hudu sannan kuma ainihin sauran addu'a da mutun yake so yayi shi yasa ake so shi limami ya tsawaita wato wayannan salatu ita tahiyar kanta ya salatu ibrahimiyya sannan ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu sannan kuma ya tsawaita addu'o'i wannan zai ba mamu dama akalla ya zama sun yi lafazin tahiyya sun kammala sannan kuma sun yi salatu ibrahimiyya kuma sun nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu koda ba su shiga cikin sauran addu'o'i ba to amma da zamu kaddara cewa limami mai saurin baki ne yayi tahiyyar sa ya kammala ya sallame kai kuma dab da kaje karshe to idan wani abu ne wanda bai wuce dan sakan daya biyu ba ka ya garasawa amma in abin ya zamo da nisa kar kai ma sai ka sallame hadisi yana cewa an sanya limami ne domin ayi koyi da shi idan ya duka sai ku duka in ya dago sai ya dago sai ku dago idan yayi kaza sai to ake daga liman ya yake ka ba kai wannan aikin wasu za ka suna yin kuskure liman sai ya sallame daga sallah sai ga wani ya ƙara wajen rabin minti wai shi bai gama addu'o'in sa ba wannan ba daidai bane ba
akwai kuma tambaya da ke cewa malam ko menene hukuncin jini ga matar da ta haihu cikin ƙasa da kwanaki 500
to kwana 500 ma sai zai kai wata nawa na farko dai kamar yadda muka sani ciki kusan lokacin da yake wata hudu wata hudu ina ga shine zai zama kamar wajen kwana 120 ko to wata hudun nan shine hadisi ya nuna mana cewa halitta dan adam tana haduwa to a gurguje a tarihi idan ya zamo an yi bari wannan barin ya nuna surar dan adam koda ba gane cewa wato ainihin namiji ne ko mace ba amma dai an fahimci ga gafafuwa ga kai ma'ana dai halitta ta hadu to sai mace ta yi wannan barin to idan mijinta ya rusu ne ta fita daga takaba idan sakin ta aka yi ta riga ta cika iddarta saboda haka kuma wannan jinin hukuncin saukuncin jinin biki zai ana ta sallah zai ana ta azumi da lokacin azumi ne duk abin da jinin al'ada da haihuwa yake hanawa ita ma zai hana ta amma idan ya zama kawai gudan jini ne ya fado ma'ana halitta bata hadu ba to wannan duk jinin da zai biyo wannan jini ne kawai na wata matsala babu wanda zai hana na addini
na'am bari mu dauki tambaya ta karshe a gurguje assalamu alaikum assalamu alaikum da muke magana assalamu alaikum
assalamu
alaikum da muke magana
assalamu
alaikum da muke magana gurguje
Allah gafarta malam sakin nan ya tabbata saki a cikin jini saki ne tabbatacce saboda haka kenan saki uku ya tabbata dole sai ta auri wani miji sahihin aure in suka rabu daga baya sannan in mijin farko yana so ya nemi sabon aure ya daura aure
na'am masu sauraro duka saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba zamu dakatar da wannan shiri na fatawa kai tsaye zamu tunatar da lambar wayar da ake turo tambayoyi a gurguje 0907793337 sai kuma 0807585228 muna fata za a yi hakuri da jikirin jin tambayoyinku saboda yawan su kamar yadda muke faɗa kafin sati ko kuma shirinmu na gaba a madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar da yake daukar nan zuwa shirin tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Nasiru Iya Haya Zainab Jai Ciroma ce ta sadar da ku Salisu Shabi Dutse ke fatan mu kasance lafiya